الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بايعك يا مغوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما لدم كتابة أتي قبل كراتم من حديث من ذن الله sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda muke cikin wannan littafi na umdatul ahkam min kalami khairil anam wanda fadilatu shaykh al-imam al-hafiz abu muhammad abdul ghani ibn abdul wahid ibn ali ibn surur al-jamaili al-hanbali ya rubuta rahimahullahu ta'ala a yau za mu ci gaba daga inda muka tsaya a darasi na 84 darasinmu wanda ya shude mun kammala kitabul hudud da bayanai dangane da haddin wanda ya sata da kuma ainihin haddin wato wanda ya shagiya abubuwa guda biyu wanda aka ambata mana a yau kuma za mu taki kitabul aimani wan nuzuri bangaren hadisan da za su yi bayani dangane da hukuncin rantsarantse da kuma alwashi alwashi ko bakance kamar yadda Hausawa suke fadi to kai tsaye sai kawo hadisi na 374 wanda ya kunshi abubuwa guda biyu abu na farko abin da ya shafi shugabanci ba shi ne muke magana a kai ba. Abu na biyu abin da ya shafi rantsuwa wanda shi ne mahallu shahid namu. Amma da yake hadisi ne guda ɗaya ya zo da matsaloli guda biyu to shi yasa aka kawo hadisin gaba ɗayansa. Ana Abdurrahman bin Samura radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam يا عبد الرحمن بن صبورة قوسمورة لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أعطيتها عن غير مسألة وإنت عليها وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير wannan hadisi na Abdurrahman bin Samura ne Allah shi kare ya dare shi shi Abdurrahman bin Samura mutumin Makka ne malamai suka ce yana ɗaya daga cikin at-tulaqa at-tulaqa su ne mutanen Makka waɗanda ba su musulunta ba har ranan da annabi ya yi fito Makka ya je ya ci birnin Makka tukuna aka ritsa su a gida suka rasa yadda za su yi annabi ya ce to na samu dama yanzu zan yi ramakon gayya misali kamar haka a lokacin da ya tara su a dakin Kaaba tunda ya shiga Makka da izinin Allah subhanahu wa ta'ala kuma ba samu matsala ba in banda wata kofa guda daya wanda aka danyi yaki-yaki hakan nan aka kashe waɗanda za a kashe ba su da yawa amma in banda kofa guda daya duk ta inda annabi ya ce sahabbai su shiga sun shiga ne lafiya kalau amma dama ya riga ya faɗa musu ya ce duk wanda ya tinkare ku kar ku bar shi duk wanda ya tinkare ku kar ku bar shi amma mutane ba su taba ku ba kar ku taba su saboda haka annabi da ya shiga birnin Makka kuma ya tabbatar da cewa ya ci nasara ya mamaye su ya yi wanka ya yi sallan walaha ko na fila raka'a takwas sai kuma ya fito masallacin Kaaba ya zuzzungure gumakan da zuzzungure ya ce a tara masa mutanen aka tara masa su ya ce ya ahala Makka ma tazunnuna anni fa'ilun bikum ya ku mutanen Makka me kuke tsammani zan yi gare ku tunda yanzu na samu dama zan yi ramakon gayya tunda nan garinmu ne a nan aka haife mu da komai namu amma kuka matsa mana sai da muka bar garin nan waɗansu aka kwace dukiyoyin su to gashi yau na samu galaba akan ku ma ta zunnuna anni fa'ilun bikum sai suka ce ai kai dan uwa ne akwai dankantaka kai karimi ne mutum ne mai wato mai mutunci saboda haka mu ba mai tsammanin za ka rama mugunta da mugunta ba kuma dama ka'ida idan mutum ya maka mugunta kai ka masa alheri ai a ce wani ne yana kusa da kai haushin ka yake ji yana wannan shirya maka mugunta ka gane mugunta yayi maka kai kuma ka samu wani abu mai kauri sai ka danna masa 100,000 yaje ta juyawa da daddare gagara bacci ka danne shi da 100,000 shi ya jawo maka ko ya yi maka dalilin da za ka yi hasarar 1,000,000 sai Allah ya sa ba ka yi hasarar ba sai ka danna masa ka gwada masa cewa ba kana nan da ƙarfin ka daren-daren ko ma hasarar ka yi to fa zai je ita tunani ya ce to kuma ta ina za mu kwantare shi ta ina za mu sake karya shi to dama haka ake yi itfa billati hiya asar idan ladhi bainaka wa bainahu adawa kanahu waliyyun hamim وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم لكن حديثي ميتي ادفع بالحسنة السيئة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن قرآن ياتي ادفع بالتي هي أحسن أي ادفع بالتي هي أحسن المراد إذا أساء إليك رجل ما إذن وني بقن تامك to kai in zaka yi kafaranta masa sai zal ladhi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyyun hamim to da haka yake jawo mutane in mutun yana adawa da kai karshe in ya tabbatar kafi karfin sa Allah ya riga ya karfafa ka to hakura zai yi kawai sai ya koma ya zama masoyi ne mai bayyana soyayya sai dai kuma ubangiji ta'ala ya ce wa ma yulqaha illa alladhina sabaru wa ma yulqaha illa zu hazzin nadhib ai tunda aka kawo wadannan jumloli guda biyu akwai matsala ne a cikin hadisin kun ba mai iyawa sai masu hakuri kuma ba mai iyawa sai wanda yake da babbar rabo saboda kaga mu yanzu ka kyale mu sai mu ce duk wanda ya maka kayan kara kai masa na kai masa na a akwai wannan shugaba akwai itacen nan wanda ake jikawa shuga suganda wanda ya maka kayan kala kai masa irin wannan kayan tafasa bishiyoyin tafasa a nan akwai da filatanci yadda suke kiransa wanda jika shi ake yin aka jika shi ya dan jima ruwansa shi ne shuga na da lokacin babu garin shuga wannan garin shugan da kuka sani ku samari babu shi in aka yi kunu sai a kwarara masa ruwa sai ya dada zinkewa amma kuma in ka sha za ka ji da zaki itacen yana nan a cikin jeji ma ana samunsa a kusan wurare da yawa to a gaskiya in ba mutum ya danne zuciyarsa ba zai iya a yi masa mugunta shi kuma ya yi alheri yana da wahala yasa Allah ya ce wa ma yulqaha ila alladhina sabaru wa ma yulqaha illa zu hazzin azim to kuma kamar yadda suka faɗa manzo Allah shi haka ne shi ba a masa mugunta ya rama da mugunta to an ce annabi yayi shiru daga baya sai ya ce ishabu fa antum tulqa yace ku tafi duk wanda ya laifi ma an yafe masa an ba ku dama in mutun yana son ya bar makka ma yanzu yana iya bari saboda ba za a tilasta yake karbi musulunci ba la ikraha fi din ba a tilasta mutum ya karbi addinin da bai yarda da shi ba amma dai abubuwan da kai a can bayan ni na yafe mu sai dai gari yanzu ya zama garin musulunci abinda musulunci yace ayi shi za to wanda ya ga ya masa ya zauna wanda ya ga bai masa ba ya tafi to an ce dukkan su sun hakura sun zauna suka mika wuya to daga cikin su akwai Abdulrahman ibn Samura tunda yana cikin at-tulaqa kun san matsayi na sahabbai kowa da matsayinsa wanda suka halarci yakin Badar wanda suka halarci yakin Uhud wanda suka halarci sulhul Hudaybiyya, wanda suka halarci yakin Khandaq, kowanne da matsayinsa saboda da darajar da Allah tabaraka wa ta'ala ya ba su. To Abdurrahman ibn Samura radiyallahu anhu shi ya ruwaito wannan hadisi. Kala yace قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النبي يأتي مساء يا عبد الرحمن ابن سامورا يا كي عبد الرحمن ابن سامورا يأتي لا تقل الإمارة يأتي كالكني مشو قبنتي الإمارة شيني شو قبنتي نصروتا كذا كني مصروتا شيني الإمارة الزعامة جاغورتي القيادة kima duk jagoranci din ne. Saboda haka da larabcin an ce al-imara ana nufin sarauta, amma dai a dunkule ana nufin shugabanci gaba daya. Yace karka nema. Yace bari in fara maka abin da baka sani ba. Fa innaka in utitaha am mas'alatin kilta ilaiha. Saboda idan an baka shugabanci nema kai, to sai Allah ya barka da shugabanci. Sai a rataya ka cikin shugabancin a ga kokarinka. Yasa duk wanda ya zo ya campaign ya ce kaza da kaza da kaza, bisa zaƙin bakinsa, idan ka zaɓe shi to sai ya kasa kasau. Mafiya yawansu alƙawuran da suke yi ba sa cikawa, ko ba za su iya cikawa ba. Wani ma ya yi alƙawari saboda bai san wajen ba ne, sai ya shiga sai ya rikice. Wani shi kuma dama ya yi muku daɗin baki ne, dama har wajen Allah ba yi da gaskiya. Saboda haka in ya zo ya ce ya yi alkawarin kaza, ya yi alkawarin kaza, ni na fi cancanta kuka baki, to sai Allah ya kyale shi da dabararsa, tunda ba neman taimakon Allah ya yi ba, ba wajen Allah ya nema ba. Saboda haka mafiya yawa mukaman siyasa abinda yake faruwa kenan. Ko mukami na gwamnati ne, sai dai kawai a taimaka ma wani, a nema masa domin saboda mai yiwuwa ko ‘yan uwansa zai taimake su, amma mutane nawa ne suke samun dama su bar ‘yan uwansu cikin talauci da damuwa, su kuma su je su riƙe ‘ya’yan bariki, su je suna gina ‘ya’yan bariki. Ana ba ni labarin wani mutum, ba zan faɗi ainihin garinsu ba, ya tare a Abuja ya gina wani gida. Shi wanda yake ba ni labari yake cewa ya gayyace shi, yace da ya je ya ga rigansa da yake sawa, ya gwada masa ɗaki rigunansa ɗai, sai da suka kirga 300 da wani abu. Zai ce aka gwada masa inda yake turare, sai yana fada masa yana cewa wai akwai ɗiyarsa ta zo ta kirga turarensa, wai turare kashin turare kashi ko guda 40 da wani abu ne, turare kawai na sawa 40 da wani abu. Duk wanda ka ji yana ce ya hada turare guda 40 da wani abu, guda ɗaya ba ya yi sadakinka, ko ma ya fi yayi kudin sadakinka. Shine sai ya ce ya ga wannan, shi sai mamaki abin yake ta baki, saboda shi ma wanda ake gwada masa wannan yana da hali, yana da ƙarfin da zai iya yin wannan. Sai ya ce sai wani abu ya faɗo masa, ya ce wane yanzu, ya ce rabonka da garinku abin da, ya ce wallahi ya manta, ya rabonsa da garinsu ya manta, ya je garinsu ya manta. Shi bai san shekara nawa ba ne, ya ce sai ya bar tajin a wajen. Saboda me? Saboda da zai tambaye shi maganan iyayensa da ‘yan uwansa yaya mu’amala, shi ne ya tambaye shi garinsu, rabonsa da garinsu, mai din saboda ya fi sauƙi. Ya ce domin saboda duk wanda ya tara waɗannan guda 100, na ce to in ya tara su ya kasance ba za su shekara ba, duk zai yi sadaka da su. Ya tara riguna 300, sai ya kasance kowace rana kwanakin ya ma ƙara su zamo 365, don a samu na shekara guda. Yawa kowace rana ya sa guda daya. Idan shekara ta kare sai ce riguna 300 da wani abu dinna kai kauyensu ko kauyen uwarsa ko kauyen ubansa. Aje araba waje. Ko ba haka ba ya sake dinka 360 da wani. Tunda ya kai wannan matsayi. Shi idan yana sawa na yau da kullun ne duk wanda aka bashi ya samu guda ɗaya zai rinka zuwa sallan Idi ko sallan Juma'a. Saboda haka kullun ya sa kaya zai masa addu'a. Amma in bai haka ba, kaga ya zama masa damuwa. Irinsu ne waɗanda suke mallakan dukiyar zakka ba za su ba da zakka ba, suna ganin dabararsu ce. Sai Allah kuma ya kyale su su rayu cikin jin daɗi da walwala su mutu a wulakance. In ba yi sa'a ba waɗansu mata ne ‘yan bariki waɗanda suka aure su su za su gaje su kuma su ci gaba da ayyukan banza wanda ba za a sake tuna su ba. Idan Allah tabaraka wa ta'ala ya baka arziki ya baka dama ba hana ka kai amfani da shi ba. Wabtagi fi ma ataka Allahu daral akhirah wala tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilay wala tabghi al-fasada fil ardi. Kuma aya ta riga ta fala, kul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadi wat-tayyibati min ar-rizqi. Saboda haka kulu wa shrabu wa la tusrifu. Abinda aka ce kenan, ba maganan ketare iyaka. Daga ko turaren da ya tara in ya gama sawa ya samu wani ya dauki, to ko da yake talaka aka dauki turare aka bashi, waye ne ma zai kai masa turaren 100,000 ya saya 50,000? Yanzu maganan turare yake yi? Ai ba maganan turare yake yi ba. Amma gara riga, riga in an dauko ma ta naira 200,000 ko 300,000 aka ba da mutum, ya ga ba zai iya sawa ba. Kana gani akwai wanda zai sayi rigan 50,000? Ai wani zai ce kai, akan ya sayi rigan 50,000 gara ya je ya sayo yajin sa yajin gwado da kibari wanda zai dade yana murza shi. Allah ya kyauta. Na'am. Abdurrahman ibn Samura, annabi ya ce masa kada ya nemi shugabanci, saboda idan ya nema za a kyale shi da shugabanci. Ba zai iya sauke nauyin shugabanci ba. Amma ya ce masa wa in utitaha an ghairi matsalatin. Amma idan aka baka ba tare da ka nema ko ka roƙa ba, o inta alaiha, sai Allah ya taimake ka akai. Sai yana ganin kamar ba za ka yi labari ba, sai Allah ya kubutar da kai. Amma gadan-gadan ka je ka nema, to za a kyale ka da dabaranka. Amma mutane suka zo suka ce kai ka fi cancanta, kana kaucewa aka ɗora maka, to Allah zai taimake ka. Zai ga kalubale ko challenge iri daban-daban suna fuskantar ka, amma Allah yana kubutar da kai. Kuma haka za a gaji a barka daren dakan. Shi ne bambanci. To wannan ya gwada, wannan sadara yana nuna mana cewa mutum ya nemi shugabanci hatsari ne. Amma idan duk mutane sun lalace ka tabbatar kai ka fi su cancanta, to ka nema. In ma baka nema ba, Allah zai kama ka da laifi. Inda ka tabbatar dukkan su lalatattu ne kai ka fi cancanta, banda cika baki irin da 'yan siyasa, banda cika baki irin nasu. Sannan kuma daɗin daɗawa, mutumin da ya san akwai abubuwa da dama na shugabanci ba zai iya saukewa ba, to ko an masa tayi ya kauce. Saboda a cikin mutanensa ko abokansa ya san wane ne ya fi shi ƙarfin hali ya yi ishara zuwa gare shi, in ya fi ƙarfinsa kuma shi kenan. Tunda akwai wanda annabi ya ce masa innaka za'ifun, ya ce kana da rauni, ya je ya tambayi shugabanci, ya ce kana da rauni, wa innaha amana, ya ce shugabanci amana ne, sannan kuma wa innaha khizyun wa nadama yawmal qiyama, ya ce wulakanci ne da nadama ranar tashin alkiyama. Tunda ka ga shugaban karamar hukuma ne za a zo a tsayar da shi, duk wanda suke karamar hukumar katagun din nan sai an zo an ce ina haƙƙinku, ba ku bin sa bashi, babu wata matsala, to ku wuce. Duk 'yan karamar hukumar sai sun gama wucewa. To kaga 'yan gwamna ne ma haka ne. Haka za a tsitse shi duk 'yan jihansa da babba da karami da maza da mata duk sai sun shuɗe, sun wuce. Sana ce gwamna mala'iku su ce masa kayi sa'a, babu wani rikici a kan kaje ka. Wannan misali ne. Allah ya taimake mu. Sai kuma annabi ya ci gaba da cewa wa idza halafta ala yamini, idan kayi rantsuwa akan wani al'amari, fara'aita ghayraha khairan minha, sai ka ga saɓanin abinda ka rantse shi yafi alheri, fa kaffir an yamini, to kai kafara rantsuwanka, wa atil ladhi huwa khair, ka aikata abinda yafi alheri, saboda haka mutum ne yana aikin alheri. Yana aikin alheri sai ya kabata masa rai, da aka bata masa rai sai ya ce wallahi ba zan sake ba, to ku bar shi ya je yi tunani. Inda har yana karanta hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam akan abin da ya shafi rantsuwa, to zai ci karo da wannan hadisi da sauran hadisan da suke kama da wannan. In dai kana aikin alheri ka ce wallahi ba za ka sake ba, annabi ya ce kai kafara, ka ci gaba da aikin alheri shi yafi. Wannan shi yake gwada mana cewa ashe ba a yin rantsuwa a bisa aikin alheri. Abubakar bin Abi Quhafa, mun kawo misalin sa makon da ya wuce, lokacin da aka samu wanda yake taimakonsa ya fada cikin waɗanda suke riri ta kasafin da aka yi wa nana Aisha radiyallahu anha, matar annabi kuma ɗiyar Abubakar bin Abi Quhafa. Abu ya fito fili, mutumin da yake taimakonsa tun yana ƙarami yana maraya ba ya da kowa har ya girma, kuma shi ne cako-cako a cikin waɗanda suke cutar da ‘yansa, sai ya yi rantsuwa ya ce wallahi, ya ce babu shi babu shi har ranar tashin alkiyama, ya je kawai ya yafe a gidansa yake, a gidansa yake komai. Sai Allah ta'ala ya ce manyan mutane ba su haka, saboda in Allah ta'ala ya riga ya fifita ka da wani abu, to shi kenan wala ya'tali ulul fadli wasa'ati, masu falala, mutane masu daraja masu mutunci ba su haka, dattawa ba su haka. Kada su yi rantsuwa cewa ba za su yi aikin alheri ba, a'a. Allah tabaraka wa ta'ala ya ce kar ku yi haka, wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum, lalle su yafe su kau da kai, an cutar da su amma su yafe su kau da kai, ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum, shin ku ba kwa san Allah ya gafarta muku ne, ai Allah ya muku ni'imomi iri daban-daban amma lokaci kuna saba masa, ko ba haka bane? To shine Abubakar bin Abi Quhafa yace abinda wannan aya ta faɗa yayi adopting din ta 100%. Saboda haka wannan bawan Allah wanda yayi ya janye shine aka ce ya kafara, shine ya kafara rantsuwa. Tunda yace ba zai ci gaba da yin masa aikin alheri ba, ya ci gaba da yi. To kana tare da wani yana cutar da kai amma ka ci gaba da yin aikin alheri, kar ka bari. Saboda idan ka ci gaba da yi zai toshe maka wata kofa. Wannan ma za mu iya cewa wa ma yulqaha illa allazina sabaru wa ma yulqaha illa zu hazzin azim, dun ba kowa ne zai yi ba. Saboda haka in kai rantsuwa akan aikin alheri to kai kafara, shine maganin wannan rantsuwa. Dun ka ce za ka ci gaba da aikin alheri ba za ka yi kafara ba, akwai matsala. Tunda mun karanta duk mutumin da ya ce wallahi ba zan yi ba, to in ya yi sai ya yi kafara. Wallahi zan yi, idan bai yi ba sai ya yi kafara. Da wallahi, da billahi, da tallahi, da billahi alladhi la ilaha illa huwa, da wa rabbil ka'aba, wa rabbi nafsi, ko wa rabbi abi wa ummi, duk rantsuwa ne, za ka yi ko ba za ka yi ba. To sai ka kiyaye, sai dai rantsuwan ƙarya ne wannan kuma daban, ko rantsuwan da mutum ya saba yi yau da gobe wannan kuma daban. duk maganar da zaka yi kace wallahi abu kaza kaza wallahi eh zan yi wallahi eh zan yi wallahi ai na ci abinci wallahi wallahi haka abin yake kun ga wannan wallahin sa a cikin maganganu guda nawa yanzu na buga wannan misali wallahi guda nawa na fada na fada sun kai bakwai to wanne zaka rike wace rantsuwa ce mai karfi a cikin wadannan kawai ya riga ya saba fal'a ne wannan babu kafara sai dai ba a son haka saboda me saboda duk wanda yake dattijo baya maganganu irin wannan baya maganganu irin wannan ko kuma abu ƙarya ce ƙarara ka ce wallahi ba haka ba ne wannan kuma da Allah kake fala da Allah kake fala hatsari ne don ko kai kafara ma a banza ne sai dai kai ta istighfari kuma kun san istighfari gaibu ne mutum zai ta neman gafaran Allah ne bai sani ba an gafarta masa ko ba gafarta masa ba wannan shine hatsari amma in kace wallahi zan yi ba kai ba ko wallahi ba zan yi ba sai kai in kai kafara in kaje lahira ba za ka maka da laifin wannan runzuwa ba tunda already ka riga kai kafara akwai wata matsala wanda malaman fiqh suka yi ta tattaunawa tsakanin su ga masabar malikiya malamai da yawa suna ganin kai rantsuwa in baka karya ba ba za ka yi kafara ba sai in ka karya ne za ka yi kafara ka ce wallahi ba zan sake ba da taimako ba sai bayan kwana biyu sai ka gane kuskurenka ko wani ya zo ya ce maka bai kamata ka yi haka ba bai kamata ka yi rantsuwa ba ka ci gaba da taimakawa ai Allah ne mai biyanka to ga masabar malikiya in kai yunkuri za ka karya rantsuwan da ka yi ba za ka yi kafara ba sai in ka karya tukuna sannan ka yi kafara amma kamar yadda wannan hadisi ya nuna mana mai annabi ya ce fa kaffir an yaminik waqtin ladhi huwa khair ya gwada sai ka yi abin nan sai ka yi kafara tukuna sannan ka yi ka aikata abin wannan kenan sannan akwai hadisin da za mu samu shi kuma zai gwada idan ka yi aikin alherin ka karya in ya so daga baya ka yi kafara kowanne ka yi duk ɗaya ne ko kai kafara kafin ko sai bayan kai kai kafara amma su masabar malikiya suna cewa sai ka karya kai kafara wannan shine wannan hadisi kuma sai ya kasance ya saba da abinda su suka faɗa saboda haka wannan yana gwada mana muhimmancin rantsuwa amma kuma idan akan aikin alheri ne rantsuwa ba za ta yi aiki ba kuma kafara rantsuwa kamar yadda kowa ya sani إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة ومن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم أبين دا الله يفعل كنا متمن دي رمضوا والله بذن يبا سيكما يضمودوا ليك ويأيكتا دو سيسامو مسكيني قوما يتشيد دسو miskine goma ya ciyar da su yanzu yadda ake jin jikin nan abincin nawa ne zai shi mutum dubu ɗaya bai ishe shi ba yanzu irin wannan dankalin nan namu manya-manyan dankalin nan na dubu ɗaya bai ishe shi ba sai dai ya kamata a ce dankali da ƙarago ko dankali da miya aiwa a lokacin shi ma yaje ya ciyar da wasu kenan in aka samu mutane goma sai a ciyar da su kafara rantsuwa kenan shine it'amu asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum sai dai kuma aya ta riga ta yi bayani min awsati ma tut'imuna ahlikum daga tsakakin abin da kuke ciyar da iyalanku shi yasa na buga misali da dankalin gida yanzu na ga ba inda ba a cin dankalin nan kuma yana taimakawa ainu amma kaga da kawai an bar talakawa ne suke abin nan amma yanzu zaka je har Abuja idan ka je zaka ga dankalin nan aka sarrafa shi sai ka sake tambaya ka ce an yi dankali ne kuwa to kaga min awsati ma tut'imuna ahlikum akwai shinkafa akwai masara akwai tuwon masara ko akwai shinkafan da ake dafawa domin jalof, to ga dankalin da ake soyawa, tunda yanzu kan ma ba a maganan doya, dankalin turawa ma yana jin tabat-tabat, saboda ko an kawo ba kowa ne ke saya ba. Kuma ita illanta ma idan ta yi sanyi ba ta da daɗi, wai makaho ne ya rasa ido ya ce, idon ma yana wari ko. Sai ka ga dankalin wannan na gida namu da muke sarrafawa ma ta fi lafiyu, ta fi ɗaukar lokaci. Allah kyauta. To sai a nemi wanne ne tsaka-tsaki. Akwai alale. Alale ma ana yin sa shi ma abinci ne, saboda in aka samu wake aka sarrafa shi yadda ya kamata. To awara anya. Awara ma haka ne. Wato ni nakan ci ina ji cikin sa fanko ne sai inda ba zai dade ba ciki. O yana jimawa. Yana da amfani. To kun ga sai a nemi wanne ne tsaka-tsaki. Kun ga abin da za mu iya fahimta a nan, idan mutum ya yi rantsuwa zai yi kafara wajen ciyarwa, tun da shi aka kawo shi da farko, ana ganin ciyarwan ya fi muhimmanci. Ciyarwan ba ya fi muhimmanci, musamman ma a halin yanzu. Kaga ko awara za ka iya yi da kayan vegetable hakan nan. Awara ma da vegetable ka tara, mutumin da bai saba ba idan ya ci zai daɗe yana shan ruwa. Alale da manja mai kyau ko mangyaɗa mai kyau, kuma alalen da ya dahu sosai, shi ma kusan abinci ne. Gobale kuma a ce za a samu dambu wanda za a sa masa wake, a sa masa gyaɗa sosai a ciki, tunda ba za a ce a jajjefa hanta gefe-gefe ba, wannan ba na talaka ba ne. Amma dai dambu da wake, dambu da gyaɗa, wannan talaka zai iya yi a ɗan watsa gyaɗa shar haka da wake shar a ciki da kuma tsaki. Shi ma abinci ne. Min ausati ma tut'imuna ahlikum. In kuma ba haka ba, auki su wata hunkuwa tufatar da su. Shi ne malamai suke cewa wannan ya gwada kiswatuhun ɗin nan ya fi ciyar da su. Domin saboda 1,500 muka yi magana ko, abincin 1,500 ya ishe mutum ya ciye koshi ko? 1,500 ya ishe shi ya ciye koshi, amma 1,500 zai ɗinka masa jallabiya? Kuma za ka ba shi jallabiya ba gajeren wando ne? In ma baka masa dogon wando ba, ai za ka masa gajeren wando, ka bar maganan hula. Tunda ko a cikin yajin jallabiya ɗin ana iya yanka yajin hula, shi wannan bai wuce naira 50 ba. Sai aka ce auki su wata hun, saboda aka ciyarwan ya fi muhimmanci ne a wajen Allah subhanahu wa ta'ala, amma wanda ya fi tsada shi ne auki su wata hun, au taharilu raqaba, sai kuma aka hau sama shi ne yanta baiwa. Yanzu za ka sayi mutum kowawa ne za ka saye shi, ina jin zai ya fi miliyan 10 ko miliyan 20. Sai dai kuma bambanci shi ne in akwai bayi, duk bawan da ka saye shi ka yanta shi saboda Allah, to ana kyauta zaton kai ma Allah zai yanta ka daga wuta. Don zai yi wahala ka yi haka saboda Allah, kuma ka shiga wutan jahannama saboda akwai dauriya. To amma gabalin sai aka ce faman lam yajid, duk wanda bai samu daman yin ɗaya daga cikin nau'o'in kaffarorin nan guda uku na rantsuwa ba, fa siyamu salasati ayyamin, to ya azumin kwanaki uku ko a jere ko daban-daban. To a wajen talaka kuwa azumin shi yafi sauki. Babu abincin ma kai azumin dole. Babu abinci kai azumin dole. Saboda haka idan mutum ya ce wallahi ba zai yi ba sai ya yi, wallahi zai yi sai bai yi ba, ya karya rantsuwa, to ya yi ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan da muka ambata. Sai hadisi na gaba, an abi Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam inni wallahi in sha Allah la ahlihu ala yamini wa ara ghayraha khayran minha illa ataitu alladhi huwa khayr wa tahallaltuha. Hadisin Abu Musa al-Ash'ari, wanda yake shine shugaban Ash'arawa, wadanda suka zo gungu guda sun kai su 70 suka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, kuma annabi ya yaba musu saboda ya dauke su da muhimmanci ainihi. Yace annabi ya ce inni wallahi, yace ni din nan ina rantsuwa da Allah insha Allah, sai dai yayi istisna'i to kaciya, za mu samu karin bayani a nan gaba. muhimmancin tokaciya. Ya ce, inni wallahi, lalle ni din nan wallahi, insha Allah, idan Allah ya so, la ahlifu ala yaminin, ba zan yi rantsuwa a bisa wata rantsuwa ba ko kan wani abu ba, fa ara ghayraha khairan minha, sai daga baya na ga sabanin abinda na rantse shi yafi alheri, illa ataitu alladhi huwa khair. Annabi ya ce, face na aikata alheri wa tahallaltuha, na warware wannan rantsuwa din da yake kafara. Ina fata an gane, kun ga wannan shi kuma ya gwada, sai ka warware ka yi kafara, wancan kuma sai ka yi kafara ka warware. Duk wanda mutum ya dauka da yini ya danganta da irin daman da ya samu ne. Saboda haka wannan hadisi na Abu Musa al-Ashari yana karfafa mana hadisin Abdurrahman ibn Samura, Allah shi kare ya jare shi. In dai mutum ya rantse ba zai yi aikin alheri ba, to ya aikata alherin ya yi kafara. Idan ya rantse zai yi tsiya, to ya fasa tsiyar, ya yi alheri ya yi kafara. Ina ba ta an gane, tunda kusan duk ɗaya ne, ko da ba ambaci akasi ba, ana nufin mafhumul mukalafa. Mafhumul mukalafa a cikin usulul fiqh akwai abinda yake kira mafhumul mukalafa. Na'am. Sai hadisi na gaba, an Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ولمسلم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وفي رواية قال عمر فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينهى عنها ذاكرا ولا آثرا يعني حاقيا عن غيره an gairi annahu halafa biha. Wannan hadisi shi ya hada mana haddi labari, hadisin Umar ibn Khattab ne, ɗaya daga cikin khalifofin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, Allah shi kare yadda da shi. Yace annabi ya ce, qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, lalle annabi ya ce, inna Allah yanhaakum, lalle Allah ya hana ku an tahlifu bi abaikum, ku yi rantsuwa da iyayenku. An ce Sayyidina Umar ya yi rantsuwa ne da iyayensa, sai annabi ya ce masa ba a yin haka, Allah ya hana ku rantsuwa da iyayen. Shi ne a ƙarshe yake fala'ai, yake cewa tun da ya ji annabi ya faɗi wannan magana, to bai sake rantsuwa da iyayensa ba. Kowani ya yi rantsuwa da iyayensa in ya je ba da labari baya maimaitawa. Kaga sahabbai masu koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al'ada ce ta Larabawa mutum ya ce ya rantse da babansa, ce na rantse da babana, mu kuma mun tashi muna na rantse da kabarin babana, ko ba ka bane? Mutum ya yi rantsuwa da kabarin babansa, ce na rantse da kabarin mamana. Wannan ba musulunci ba ne, ba musulunci ba ne. Akwai masu rantsuwa da gumaka, wannan shi ya fi muni. Fi wallata na rantse da lata, wal uzza na rantse da uzza, ko wa manata na rantse da gunkin manata, ko wa hubal na rantse da gunkin hubal. To mutum ya yi rantsuwa da dagutu, to ya kalmar shahada immediately, ya ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Waɗansu malamai suka ce duk wanda ya rantse da gunki ko abinda ake bauta masa ko ba bayan Allah ya kafirta kansa ne, ya kalmar shahada ya dawo musulunci. Wasu kuma suka ce ya fada cikin mummunan hatsari, ba za a ce ya kafirta kansa ba, amma tunda annabi ya ce ya kalmar shahada, to ya yi maza-maza ya kalmar shahada, shi ne fitansa daga cikin wannan matsala. Ina fata an gane. To amma rantsuwa da uba ma hatsari ne, rantsuwa da kabarin uba hatsari ne, rantsuwa da ɗakin kaba aka ce kuskure ne, ba a rantsuwa da ɗakin Ka'aba, sai dai ka ce wa rabbil Ka'aba, ina rantsuwa da ubangijin ɗakin Ka'aba. Tunda Allah ya ce inna awwala baitin wudi alinnasi lallazi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin fihi ayatun bayyina. Sannan ka ce, in ka ce ka rantse da ɗakin Ka'aba, sai ka ce to na rantse da masallacin kasuwan Kaji. tunda fi buyutin adina Allahu an turfa wa yuzkara fi hasmuhu. Tunda shi baitullahi ne ai, wa annal masajida lillahi, tunda na Allah ne, wancan ma baitullahi ne. Sai dai shi awwalu baitin wudi'a lin-nasi wa thani baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bi baitil maqdis thumma wa thalithul baiti wudi'a lin-nasi lalladhi bil madina al munawwara wa rabi'ul baiti lilladhi wudi'a. Wai ta jero ku da yawa ko ana go kasuwar kaji masallacin juma'a na kasuwar kaji alamba ta nawa za alamba nawa zai fada za a jima. Saboda haka ba a rantsuwa da masallaci, ba a rantsuwa da Kaaba, sai dai ka ce wa rabbil Kaaba, ina rantsuwa da ubangijin ɗakin Kaaba. Wannan shi ne idan ka yi shi ya fi fitowa sumul, ina fata an gani. Walau sun ce za ka iya ce karin da Al-Qur'ani, saboda Al-Qur'ani maganan Allah ne, kalamullah al-arabi al-mawjiz, al-mawjiz al-muta'abbadu bi tilawatihi. Saboda haka wannan shi ne Al-Qur'ani maganan Allah. Amma kana nufin littafi ne, haka littafin karin da shi to ba daidai ba ne, amma karin da maganan Allah. Wannan haka ne, dun ba a rantsuwa sai da Allah ko da sunan Allah. Kamar yadda zaka ce wallahi, haka kana iya ce warrahmani, in ka masa kisra kana nufin kana rantsuwa da mai rahama. Warrahim walazizi walqahari, kaga duk rantsuwa ne. Ko ka ce billahi, birrahmani, bilazizi, bil qahari, ko tallahi ka ce tarrahmani, tal azizi. Ai, saboda tal a wajensu ɗin nan rantsuwa ne. Ina fata an gani. Don haka ba a rantsuwa da iyaye ko mai girmansu, balle ka yi rantsuwa da rawanin sarkin garinku. Tunda babanka ma an ce ba za ka rantsa da shi ba, balle rawanin sarkin garinku. Na'am. Wali Muslim, akwai ƙari a ruwayin Imam Muslim, faman kana halifan, duk wanda ya kasance zai yi rantsuwa, fali halif billah, to ya rantsa da Allah auliyas mul, ko kai shiru. In dai ba da Allah za ka yi rantsuwa ba, to kai shiru. Saboda abin da ake nufi da rantsuwa shi ne girmama abin da ake rantsuwa da shi. Allah ta'ala shi yake da daman ya rantsuwa da kowane irin abu, amma kai halittan Allah da shi Allah za ka rantsa. Ya sa Allah ta'ala ya ce wa shamsi wa duhaha wal kamari idha talaha wannahari idha jallaha, har zuwa ƙarshe. Ko wattini wazzaituni wa turi sinina wa hadha albaladi al-amini. Saboda Ubangiji ya rantsa da wa hadha albalad shi ne wa rabbi wa hadha walbaladi al-amini. Ina fata an gani da sauran ayoyin da suka fara da maganan rantsuwa. To Allah ta'ala zai rantsa da kowane irin abu, amma kai baka isa ba. Tunda Allah ya rantsa da hantsi wa duha wallaili idza saja, Allah ya rantsa da dare wallaili idza yaghshaha wan nahari idza tajalla. Ka gani, ya rantsa da rana, abinda duk ya ga dama ya ce waqilihi, ya rantsa ma da maganan annabi. Ga sunan da yawa, amma kai in dai ba za ka rantsa da Allah ba, to kai shiru. Abinda ake nufi da Allah da sunayensa ko sifofinsa. وفي رواية أو رواية قال عمر عمر بن الخطاب يتي فوالله إن رنتوا دا الله ما هلكت بها يتي بن ساكي رنتوا دا إيا إيبا منذ سميت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينهى عنها تند نجي النبي نهني أكن هكا ذاكرا إنا ثني أو آثرا كو إنا حكيتو مغنم وني. يعني أنا نفهم حقيا أن غيري أنه هلف بها إنا حكيتو مغنم وني تيروا ya rantsa da babansa. Wato kaman yaje ba da labari ya ce haka kawai wani ya zo ya ce mana ya rantsa da babansa kaza, to shi hakan ma ya kauce, ya kauce ma haka. Saboda su sahabbai idan annabi ya hana abu suna kokari su bari, idan ya yi umarni da abu suna kokari wato su kwatanta. Na'am. Sai hadisi na gaba, shi ma hadisin babban sahabi ne. عن أبي هريرة رضي الله عنه
أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال قال سليمان بن داود عليهما السلام لا أطوفن الليلة على 90 امرأة تلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله. فقيل له قل إن شاء الله فلم يقل فطاف بهن فلم تلد منهن إلا امرأة واحدة أو إلا امرأة واحدة نصف إنسان. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لو قال إن شاء الله لم يهنك وكان ذلك دركا لحاجته. قوله قيل له قل إن شاء الله يعني قال له الملك. وانا حديثنا أبو هريرة الله شكاري الدارشي ينا بعد الأباني النبي سليمان عليه السلام الله تبارك وتعالى يباش ملكي ملكي دي يجا جمعه يفنسا ووارث سليمان داودا كيسا أكتش ملكي أقوين قادو amma abin da ake so shine idan an gada ayi adalci koda wanda aka gaje shi bai yi adalci ba. Kun ga wannan ana magana ne da sarakuna masu sarautu, tunda sarautun kake biyu ne, akwai na gado sannan akwai na kudi ko na matsayi, ko da yake bari in sassauta ban sani ba ko da wani na fada a kusa. In ka bunƙasa ka kai wani matsayi ana iya baka sarauta kai ma. Wani ma za ka ga ya zo yana ta neman sarauta domin a san da shi. In Allah fa ya ce za a san ka dole a san ka, in ya ce fa ba za a san ka ba, ko sarkin garin kuwa ka baka ba za a san ka ba. Ba wani jemajen garin ku ba, a'a, ko sarkin garin kuwa ka baka ba jemajen garin ku ba. Ba za a san ka ba. Akwai sarauta jemaje ko? A'a, je maje ana faɗa ne kawai don in kauce kaga in na faɗi sunan wata sarauta sai a ce ana kushe wata sarauta ne, alhali ba haka bane. Amma tabbas musulunci ya tabbatar ma sarakuna da gado, duk wanda bai gada ba yace zai shiga zai ɓata layi, kuma in ya je lahira sai Allah ya tuhume shi. Kwarai da gaske, in baka gada baka kauce su zaɓi wanda ya gada, kuma wanda ya gada wanda ya cancanta. Shi ya sa uba ya tafi ya ba da ɗansa, wannan ba sharaɗi ba ne, saboda idan uba mutumin kirki ne ɗa kuma shashaka, alhali kuma ga waɗansu waɗanda su ma sun gada wanda yake mutanen kirki ne su ya kamata a ɗauko. In ba haka ba kaga masu zaɓen sarki ma sun je lahira za su yi bayani, to gwamnati ita ma za ta yi bayani da gwamna yake rattaba hannu akan wanda yake so ba wanda yafi cancanta ba. Allah ya kyauta. Annabi Sulaiman alayhi salam ya samu mulki, mulkin da ya ga mulki ya yi mulki shi da kansa ya addu'a ya ce ya Allah ina roƙonka abu guda, shine irin wannan mulki da ka bani kar ka bada wani a bayana har duniya ta nade. Allah ya ce na amsa addu'anka. Shi yasa ba wanda Allah zai bashi mulkin Annabi Sulaiman, saboda ya ga shi ma yana annabi manzo, irin mulkin da aka bashi yaya, balle wanda ba annabi ba ba manzo ba. Lokacin da annabi ya kama ifritu yace zai daure shi ya bada shi ma yaran Madina su ta wasa da shi, da shedan ya sha wulakanci an huta, yace sai na tuna addu'an da dan uwana Annabi Sulaiman ya yi, yace da na tuna wannan addu'a kawai sai na sake shi. Nace ya je, kuma dama Allah ya riga ya kaddara shi ne ba zai yi kama Iblis ba, Iblis ba zai yi kama shi ba, ko an kama shi ba zai kwace, ko an kama shi zai sake, saboda Allah ya masa alƙawari zai bar shi ila yaumi yuqasu, zuwa ranar da za a yi tashin duniya gaba ɗaya. To shi yasa ba za a yi na ƙasa shi ba sai ya gama ɓarnansa, to kuma sai ya je haɗu da gamansa. Annabi Sulaiman alaihi salam ya ji daɗin mulki, sai ya ce yana son zai yi wani abu, yana zaune cikin mutanensa cikin fadawansa, sai ya ce wallahi yau zan zaga kan matana ka kaf gaba ɗaya.
domin kowace ta dauki take ta haifi da namijin da zai yi jihadi domin daukaka addinin Allah. Kun ga yadda kikkawun manufayi shi wallahi kuma yana da mata da yawa tunda da masu tsarin da Allah ya musu da bambanci kamar yanzu ne za ka samu wani ko mata goma aka aure masa zai iya zama da su kuma ya fito kofar gida ka ga yana haka yana da hukun ko'ina me yake gudawa wato da karfin su bai laushi ba wani kuma mata ɗayan ma za ka ga gashi-gashin nan dai a tare a tare a tare a tare haka dai to kun san da irin tsuwan nan sai mala'ika ya ce masa ka ce insha Allah sai ya share kawai ya ce ba sai ya ce insha Allah ba shi yana da ƙarfin niyya kawai wallahi ya zaga kan matansa ka kaf gaba ɗaya a wani waje an ce sun kai 70 a wani waje an ce sun kai a nan nawa aka ce an bace yawan su ba ko a wani waje sun kai 70 ko 90 ko ma 100 wani abin mamaki zaga wanda ya yi kowace sai ta ɗauki ciki kowacensu sai ta ɗauki ciki kun ga yana ganin tunda ya yi rantsuwa daman kuma yana son a haifi wanda za su yi aiki ne wa Allah amma kuma abinda zai baka mamaki shi ne guda ɗaya ce sai ta yi ɓarin rabin jiki rabin ga alaman halitta rabi kuma babu halitta duk sauran sai ya bi ruwa suka yi wato ya lalace duk cikkunan matan ya lalace guda ɗaya ce rak ta haifi rabin mutum rabi kuma ba mutum ba ne ya kaga ba zai rayu ba rabi ba ya halitta ba ita ma bari kenan ta yi amma dai wai nata ya ɗanfi shine annabi yake ba da labari sai aka gwada ma annabi Sulaiman kuskurensa shine annabi yake cewa da ya ce insha Allah da duk matan nan za su haifi ɗa namiji kowace sai ta haifi ɗa namiji amma da aka ankarar da shi maimakon ya faɗa bai faɗa ba ka san mai kuɗi ko mai mulki to kaga ga annabi ma an ankarar da shi bai faɗa ba kuma mala'ika ne ya faɗa masa shi yasa a gaba aka ce mana mala'ika ne ya faɗa masa yanzu kai in kana zaune da bafajenka bafajenka ne zai ce maka kaza sai ka raina shi kai kana ganin ba wani abu bane ka tsallake sai daga baya ka baka ce Allah sarki da na ɗauki maganar ka na ai bayan kuma already an riga an yi lokaci ya kure it's too late lokaci ya kure to wannan kissan da aka bamu ana son a gwada mana muhimmancin insha Allah sai dai duk mutumin da ya ce wallahi insha Allah to ya yi targaɗe wa wallahi ka ce insha Allah wallahi ba zan yi kaza ba in ba ka yi ba ba komai in ba ka yi ba ba komai insha Allah tana hana kafara saboda tana hana Allah ya kama ka da laifi in ka ce insha Allah wallahi sai na yi sai ba ka yi ba to Allah ne lam ya sha ko ba ka bane yadda maganar take kenan to a kawo hukuncin cewa ka karya rantsuwa har a kama ka da kafara fa babu shi yasa faɗin insha Allah shine istisna'i amma mutumin da zai yi magana babu rantsuwa a ciki tunda wannan shi annabin Allah ne yawa komi yayi already ya riga ya tsallake yawa amma kai in zaka yi magana to ka rinka kokarin sa insha Allah a ciki amma in dai rantsuwa ne ka sa insha Allah shi yasa idan kana son kai targade don kar maka ta baibaye ka ce billahi allazi la ilaha illa Allah wallahi billahi tallahi ba zan yi abu kaza ba insha Allah a barazana ce ake tun da farko saboda maka yi baki kenan amma dai babu rantsuwa kana son kai wani abu ko ba za ka yi wani abu ba wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun dhalika gada illa an yasha Allah wa dhkur rabbaka idza nasita idan zaka ce zaka yi abu kaza gobe kace insha Allah gobe zan yi kaza insha Allah ba za mu yi abu kaza ba insha Allah ka saba da fadin wannan in Allah ya so yasa wani rubuta littafi mardatullahi fi qawli insha Allah yardan Allah tana cikin fadin insha Allah tunda gashi aya ta fada wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun dhalika gada karka kuskura kace ga wani abu kai zaka aikata shi gobe haka kawai ai baka da tabbacin cewa zaka kai gobe illa in sha Allah ka fada cewa sai idan Allah ya ga dama sannan idan ka manta wa qurrabaka idza nasita ka tuna ubangijinka idan ka manta sai dai kuma bari mu dan yi gyara kar mu manta mutumin da yake so yana son ya yi amfani da insha Allah da wayo sai yace Malam Zaharuddin ka kwantar da hankalinka wallahi billahi tallahi la ilaha billahi alladhi la ilaha illa huwa gobe da safi bayan sallah suba zan baka 100 a dunkule to yana so ya ce insha Allah wa karshe sai ya manta bai ce insha Allah ba shikenan sai dai ya faɗi magana sai kace Allah ya kai mu Allah ya kai mu Allah ya kai mu sai ji yace ab insha Allah to malamai suka ce wannan ba zai amfani ba ba zai amfani ba saboda haka abokin wasan ka ina so ya maka gangance ba kana shirin yin aure ba ko kai ne ma eh an sa rana ko sai ya ce ka kwantar da hankalinka don na ganka kaman a rikice kake wallahi billahi tallahi wallazi la ilaha ghayruhu ko billahi allazi la ilaha illa huwa zan baka gudumawa 100 gobe in sha Allah ku wai ka zan abokin wasan ka ne tunda ya ce insha Allah ya riga ya gama da kai ya riga ya gama da kai to amma sai Allah ya mantar da shi ko sai aka rike bakinsa bai faɗa ba sai daga baya ya ce Malam Zaharuddin zo mana domana Malam Zaharuddin domana ga Allah tuna mun akwai ayat da Allah ya ce wala taqulanna li shay'in yana son ya maka tabaibai wai a lokacin zai faɗi insha Allah a lika masa da wancan Allah ba zai lika masa da wancan ba tunda suka fito barambara to shikenan bai cika randuwan da yayi ba za su yi barambara shine magana ina fata an gane to amma kaga in babu randuwa eh gobe zan baka 50,000 insha Allah to kaga da mun ban baka babban rantsi ba da mun rantsuwan shi ne hatsari da mun babu rantsuwa ciki amma in nace gobe zan baka 50,000 shi kuma yana babin alƙawari ne wannan shi kuma alƙawari ne yasa aka ce yara ba a son a saba musu zan siyo maka minti zan baka minti zan kuma ba baki za ka yi ba to kana ta alƙawari baka cikawa ko ɗanka ne kuwa yana da haƙƙi kar ka yaudare shi sai dai za ka rinka yawo da jakan minti aljihunka to bari mu fassara wannan hadisi an Abi Hurairah radiyallahu anhu hadisi daga Abu Hurairah Allah shi kare yadda da shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala annabi ya ce qala Sulaiman ibn Daud alaihi wassalam annabi Sulaiman dan Dauda ya ce la tufanna laylata lalle a cikin wannan dare zan yi dawafi ala tsina mar'a a bisa mata na guda 90 wannan ya ambaci 90 a wani waje kuma 70 ko 100 talidu kullu imra'atin yace wallahi zan zaga kan mata na sai dai kuma matsalan da mu ambata ba shine mutum yana da mata guda 2 ko guda 3 a cikin dare guda zai iya zaga kansu duka ko kuma kowace da kwananta tunda mun yi kitabu zawaji ko kitabun nikawa misali in ka dawo baka da kwana shi yasa wasu suke ware kwanan da ba na kowa bane al'amarin gida yana da sauki farai da gaske kana da mata 2 ko mata 3 ko mata 4 kana iya ware ranan da ba na kowa bane kace wannan rana nawa ne sai ka zaga kansu gaba daya abinda ba a so shine ka ware ka bada wata shine kai zalunci saboda haka kana da mata 4 sai ka ce kowace tana da kwana 2 ni kuma 2 na gaba zan huta saboda ina da hidimomi da yawa zan zauna in yi lissafin yi menene wani lokaci namiji sai da hutu musamman ma ka hango akwai fitinan niya ko fitinan nuwa cikin mata, don akwai wanda za ta yi hana ta bacci. Ya na ji an yi zit? Ina ganin shugaba ko za ka yi karin bayani? To ka gani, wani yana da tsari zai ce shi idan ya yi tafiya ya dawo da yamma ko ya dawo da daddare, wannan kwanan ba na kowa ba ne. Saboda haka kowace ta shigo ɗakinsa ya gama magana kawai, kowace ta fita shi zai kwana shi kaɗansa. Wannan babu laifi. Abinda ake so shi ne tun farko a yi wannan tsari. Ba an ce baka da yanci ba ne, kana da yancinka. Saboda haka yin akwai kwana naka kana iya zaga su. Mai yiwuwa Allah ta'ala ya baka kuzarin da ko'ina in ka shiga za ka iya tabuka wani abu, shi kenan. Ko akwai maganin da ba zai maka lahani ba, domin shan magani ma akwai hatsari. Akwai maganin da yake cutarwa. Kamar yadda musulunci bai baka dama ba ka laɓaɓa ka je gidan wata, shi yasa waɗansu suke gidaje daban-daban. Wancan matan tana can, wancan matan tana can, kuma ba zai yi adalci tsakaninsu ba, azzalumi ne. Ko kuma a cikin gidanka shi kenan, bayan duk ka rufe ƙofa ka ce duk ka sallame su, sai ka buga waya mawuta sai ka ce ta zago ta baya. Ayya alamuka inatal ayuni wa ma tukhfi sudur. In ka yi hayanci Allah ya sani. Abinda ake so shi ne adalci, amma ba a hana ka ka ware abin nan ba. Za ka iya zagawa tsakaninsu duka. Kuma ko a kwanan wata ce, yanzu wata ne a cikin ɗakinta kamar uwar gida, sai ta ce ni na baka dama. Na baka dama, kana iya zaga mu duka. Shike nan sai ka zaga. Ko na baka kwanan abinda ka ga dama ka yi, sai ka ce za ka je ɗakin amarya, kar ka yadda. Tarko ne. Za su bar ka sai ka je ɗakin amaryan ka kwana washi gari rigingimin da za ka fuskanta. Ya sa ko kana son wani abu ka danna zuciyanka. Mata sai da dabara. Ai ku ne tsofin hannu ma ya kamata ku faɗa mana. La atufannan lailata, ya ce wallahi yau zan zazzaga ala tis'ina imra'a, a bisa mata na 90. Talidu kullum ra'atin, kowace mace za ta haifa minhunna, daga cikinsu gulama za ta haifi namiji, yuqatilu fi sabilillah. Ya ce abinda nake fata kenan, domin ya yi yaƙi domin ɗaukaka addinin Allah. Faƙila lahu, aka ce masa kul insha Allah, ka ce insha Allah. Falam yaqul, bai faɗa ba. Fatafa bihinna, kuma kamar yadda ya rantsuwa ya aikata. Falam talid minhunna illa imra'atun wahida, ba wanda ta haihu sai guda ɗaya ta haifi nisfa insani, rabin mutum ta yi ɓarinsa, duk sauran cikin ya tafi a banza, wato ya lalace. Kala, ko da yake a daidai wannan gaba, tunda ya yi niyyan aikin alheri, sai Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi dawakai guda ɗari. Aka ware masa dawakai guda ɗari, in girman dawakai cikin ruwan sanyi, cikin sauki aka kawo masa. To annabin da aljanu suke bashi labari abinda yake bangon duniya, saboda tsabin mulki. Yanzu kai in ga daren kai SS ne da menene da waɗansu na'urori, shi fa aljanu ne suke baki labari. Shi ne da aka tara masa waɗannan dawakai, shi ne ya je yana ganinsu ana ta bayanai, ya shiga nan har lokacin sallah ya wuce, bai samu ya yi sallah ba. Ya ce wani bala'in kuma shi ne, fatafika mashan bi suki wala na. Ya ce rudduha alayya, ku dawo da dawakan nan. Aka dawo da dawakan, ya yi ta sare ƙafafuwansu da wuyoyinsu. Shi Allah ya ba shi daman wannan, duk ya kashe su. Ya ce inni ahbabtu hubbal khairi an zikri rabbi hatta tawarat bil hijab. Ya ce aikin alheri nake so na yi, amma kuma Allah ya bani dukiyar da ta shagalar da ni har rana ta ɓace ban yi sallah ta ƙarshe ba. Ya ce ba zai yi ba. To saboda ƙarfin imaninsa shi ne Allah ya canza masa da iska. In zai yi tafiya kawai akwai abin da yake faɗa, sai iskan sai ta zo ta zauna da shi da mutanensa, duk kai wayan iska za ta ɗauke su. Mu kuma gashi yanzu muna shiga jirgi. Jirgi me yake ɗaukan jirgi? Ba iska ce take ɗaukan jirgi ba a can sararin samaniya. To labarin da yawa.
To a daidai wannan lokaci tunda yayi rantsuwa kuma ya sadu da iyalansa kuma ba a samu abin da yake so ba. Shine annabi yace laula qala law qala insha Allah lam yahlab. Da yace insha Allah da rantsuwansa ba ta lalace ba. Wa kana zalika darakan li hajatihi da ya samu biyan bukatarsa duk matan za su haihu kuma zai samu yaran da za su yi jihadi domin daukaka addinin Allah. Amma saboda bai ce insha Allah to kun ga insha Allah tana da muhimmanci. Amma nan an kawo mana shi a babin rantsuwa in kace insha Allah to rantsuwa ba za ta yi tasiri ba. Amma dai maganar yau da gobe ayi kokari a rinka sa insha Allah. Qauluhu qila lahu Abu Hurairah a cikin maganar sa ya ce an ce masa kul insha Allah kace insha Allah to waye ce masa yace insha Allah yani qala lahul malak aka ce mala'ika ne ya faɗa masa haka wasu kuma suka ce ɗaya ne daga cikin fadawansa yayi charam domin saboda duk yadda kai in dai kana da fadawa sai ka samu wani wanda kana kuskure zai guda maka sai dai ma za ka bi ba kuma irin su ba a son rabuwa da su kana kuskure akwai alaman da zai guda maka kai kuskure duk wannan istidraki ne ya faɗi babban magana ne amma bai sa da Allah a ciki ba shi kuma yana gadara tunda shi annabi ne manzo ne ya kai matsayin da zai iya yin haka to amma fa da bai ce insha Allah ba kuma sai Allah ya gwada masa yace ba zan yi ba to duk matsayinka a fadanka kana zaune ko da walansu suna zuga ka kai barna zaka samu akwai waɗanda su kuma za su hana ka wani ma sai bayan an watse daga baya ya kira ka ko ya sake dawowa yace maganan da wane ya faɗa maka nan fa ka duba maganan nan fa akwai hatsari ka duba ranka shi dade ka duba sai ka ce kaji ba ka hau faɗa ba sai ka ce kaji sai ka je ka yi tunani wani duk kuɗinka duk mulkinka ba zai ji tsoronka ba kuma yana daga cikin amanan da ya kamata a ce fadawa su ringa kiyayewa ga shugabanninsu in ana haka za a zauna lafiya zai yi mu karanta wannan hadisi ko mu bar shi sai darasinmu na gaba abinda muka fada daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته